Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yako Makiri. Tsoho mataimakin Prime Minister Malaysia Anwar Ibrahim ya karfafa dawowansa a cikin harkokin siyasar kasar, inda ya yi nasara a zaben majalisar dokokin kasar a jiya Asabar. Sake samun kujerar majalisa ya kara kusanta dan shekaru 71 da haihuwa ga babban mukamin kasar, saboda Prime Minister Mahathir Mohamad mai shekaru 93 ya ce zai yi murabus shekaru 2 masu zuwa domin ya baiwa Anwar dama ya gaje shi. Anwar da shine mataimakin Prime Minister kasa a lokacin mulkin Mahathir na baya har zuwa lokacin da aka kore shi akan wannan mukami a shekarar 1998. Daga bisani an yanke masa hukuncin dauri akan laifukan cin hanci da rashawa da kuma luwadi, laifukan da shi da magoya bayansa suka ce an dora masa ne domin gamawa da shi a siyasance. Bayan wani lokaci an dage laifukan da aka dora masa kuma aka masa afuwa. Anwar da Mahathir sun sake yin wani haɗin gwiwa inda suka baiwa Najib Razak da jam'iyyarsa ta Barisan National Coalition kashi a zaben farkon wannan shekara. Amurka da Taliban sun yi wata sabuwar ganawa ta huska da huska a Qatar, inda bangarorin biyu suka ci gaba da tattaunawansu akan maido da zaman lafiya ga yakin da ake yi a Afghanistan wanda a kwashe shekaru 17 ana yi. Da yake bayani a kan zamansu ta biyu a cikin watanni 3 a shekaran jiya Juma'a, mai magana da yawun Taliban ya ce wakilin Amurka na musamman ga zaman lafiyar Afghanistan Zalmay Khalilzad shi ne ya jagoranci tawagar Amurka a wurin tattaunawar, yayin da Sher Muhammad Abbas Stanikzai shi kuma shi ne shugaban harkokin siyasan Taliban a Gulf, shi kuma ne ya jagoranci tawagar Taliban wanda yake da wakilai guda 6. Wakilan Taliban a wurin zaman tattaunawar ne sun faɗa wa takwarorinsu na Amurka cewa ajiye rundunar kasashen waje a Afghanistan wani babban matsala ce ga neman hanyar zaman lafiya, inji Zabihullah Mujahid a cikin wata sanarwa da aiki wa kafafen yada labarai ciki hadda muryan Amurka. Sai dai babu wani martani da Amurka ta bayar nan da nan ga wannan bukatar da kungiyar Taliban ta yi a jiya Asabar. Faston namba Amurka dan da kasar Turkiya ta sake shi bayan yayi zaman gidan yari tsawon shekaru 2 ya gurfana a gaban shugaban Amurka Donald Trump a ofishinsa na Oval Office a Fadar White House a jiya Asabar, kuma yayi wa shugaba Trump addu'a Allah kara masa hikima. Andrew Branson, malamin addinin Krista, ya kuma bayyana matukan farin cikinsa ga matsin lambar da gwamnatin Amurka ta yi wa Turkiya har ta samu nasarar kwato shi. Branson tare da iyalansa a ofishin shugaban kasar ya ce suna gode wa shugaban kasa da kuma gwamnati cewa lallai sun musu yaki. Trump ya ce mutumin da ya fito daga gidan yari a Turkiya tsakanin sa'o'i 24 ya tsinci kansa a Fadar White House lallai babban lamari ne. Sai dai ya ce babu wata ko kuma kudin fansa da Amurka ta baiwa Turkiya akan wannan batu. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu fashewa guda 2 a garin Baidoa na Somalia sun kashe akalla mutane 15 kana wasu 30 kuma suka jikata. Ministan watsa labarai a jihar Kudu maso yammacin kasar Ugas Hassan Abdi ya ce wasu 'yan kunar bakin wake su 2 ne suka kai wannan harin, yayin da suke saye da damara dauke da abubuwan fashewa. Ya ce jami'ai na nan na ci gaba da tantance waɗanda mutanen da fashewar ta ratsa da su. kungiyar ta'addancin Al-Shabab mai alaka da Al-Qaeda wacce take rike da bangaren Baiduwa tsakanin shekarun 2009 zuwa 2012 kafin dakarun gwamnatin Ethiopia ta kore su daga gurin ta dauki alhakin kai wannan harin. Wani da ya sha da kyar ya fada wa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa wani dan kunar bakin wake ne ya jefa gurneti a wurin wani cin abinci inda jama'a suka taru kuma ya kashe akalla mutane 5 kana ya jikata wasu da dama. Ya ce matashin da ya kai wannan harin ya tunkaro su ne kuma ya jefa gurnetin a cikin wurin cin abincin mai cike da jama'a. Ya ce an dai harbe maharin kafin ya tada bam din jikinsa. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Asabar cewa bai ji daɗin yadda wato aka ko kuma abubuwan da ke faruwa hanga bacewar dan jaridar Saudiya ba.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Masu sauraronmu, barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa a shirin nagari na kowa. Gwamnatin jihar Katsina za ta kashe fiye da naira biliyan 4 wajen gine-gine da gyare-gyaren makarantu primary sama da 500. Gwamna Aminu Bello Masari ya sanar da haka a wata hira da wakilin muryar Amurka Zaridin Sani Funtuwa. Gwamnan ya ce tuni gwamnatin ta fara samun nasara wajen farfado da ilimi primary a jihar.
Nasarorin da aka samu kusan a ce ba su kirko. Na farko dai enrollment namu ya karu da yawan gaske bayan ga kalubale da muke fama da shi na azuzuwa dama. To yanzu kuma sai ya karu. Duk da azuzuwan da muka kara banda gyaran da muka yi, mun gyara azuzuwa ko kuma in ce to azuzuwa fiye da 380 cikin wannan lokacin.
To idan aka kara da waɗanda kace kun yi da MDGs fa yawan su zai kai nawa?
In ka hada da wanda muka yi da nan da MDG mun kara azuzuwa sun kai 700 da wani, banda waɗanda muka gyara sun fi 1000.
To mai girma gwamna, ina shirin nan da ka taba cewa za ku sanya kujeru a azuzuwa na yara musamman na makarantun primary, wasu har yanzu kamar a ƙasa suke zama?
Yanzu haka muna program na sayan kujerun zama 8,000 wanda za a samu wadataccen wurin zama kenan a primary schools da duka secondary schools. Kuma yanzu haka mun gama tsare-tsare za mu kashe akalla biliyan 4 da 400 akan ilimin primary kawai wanda za mu fara kwanan nan, wanda zai samu za mu shiga makarantu fiye da 500 na primary da gyaransu da kara azuzuwa. Muna ganin idan muka ci gaba haka, Allah ya ba mu ikon dawowa kafin mu gama tenuwan mu ta gaban Allah da to a nan ba za a samu ajin primary wanda ya tsara mutum 50 ba insha Allah. Sannan kuma ba za a samu yaro mai zama a ƙasa ba, kuma sannan ba za a samu yaro a makarantar da ba malami ba. Kaga mun cigo da ESPAR saboda maganin primary education wanda mun dauki 2,500, kuma har yanzu muna domin kamar 200 da wajen 30 ba su so ba. So kila sun samu wasu ayyuka, muna scouting din ainihin waɗanda suke da NCE ko diploma ne replacing nasu. Abinda muke so a wajen teaching Allah da sai mun yi raba teaching da magana kashwalin Allah da
ranka dai. Kwanaki na ji cewa za ku fara shirin na daukar masu digiri akan ilimin koyarwa aiki, wani ƙarin haske za ka yi mana a dangane da wannan?
Za mu fara program na masu digiri in any subject education da mu recruiting between 2,000 to 3,000 under state ESPAR. Kuma wannan ne zai zama kamar rizabuwa na mu, cewa duk malaman da suka ba aiki maimakon mu dauko daga waje cikin su sai mu dauka, in mun cire mun dauka sai kuma mu dauko wani mai filin abin nan.
Ya maganar cin jarabawa kamala sakandaren yara wato neko da WAEC.
In kuka je Ministry of Education za ga cewa kusan duk yaran da suka zanna WAEC da Nakon a jihar Kano sun ce ba wanda zai gaza wanda duk ya samu zama Nakon ko WAEC zai samu wato mafi karancin grading da ake so wanda zai wuce makarantar gabar secondary. To dama abinda muke so mu achieving wannan sannan mu bunkasa hanyar koyon sana'o'i domin ya kamata mu fahimci cewa magana ilimi a ce wai sai an dauke ka aiki a kai ma ka samu ilimin ka dauki aikin kuma wannan zai yiwu ne in an shigo da hanyoyin da koyawa yara sana'o'i kuma da kwatanta musu darajar sana'a.
To ko kuna jawo hankalin iyayen yara akan wannan sana'a da kake faɗi mun?
Iyayen yara ma muna so su jawo hankalin iyayen su ga sana'o'in da suke yi. Kowace sana'a kake tana ruwa maka asiri. To in aka ce da ilimi a ciki sai an samu inganci kuma da karuwa a cikin ta. Babu wani abin da sana'a ba ta yi. In ka ga mutum sana'a shi bata biya ba to ya rena ta. In kokare na sana'a kai masu tare na kan. Mudan ya ganin babu wata sana'a wadda ke makaskanciya matsowar zata taimaka maka wajen tsara mutuncinka. Muna ganin wato kokarin da muke yi a harkar ilimi to wannan shine zai bada shige ko foundation na ma ci gaban ka tsanan ita kanka.
Sakataren ilimi na karamar hukumar Maiyama a jihar Kebbi Nigeria, Alhaji Bello Gumbin Kure, yace karamar hukumar ta sami ci gaba a fannin ilimin primary tare da tallafi daga hukumomi kamar su UNICEF. Ya bayyana hakan ne a wata hira da wakiliyarmu Maryam Ato Muhammad.
A hakikanin gaskiya akwai ci gaba kwarai wanda an ka samu bangaren ilimi. Saboda a da muna da matsaloli na rashin kai yaran makaranta. To da taimakon Ubangiji Allah ya kaddari wagga local government tamu tana cikin local government tara da an ka zaba wadanda aka ce ma EAC wato educate a child. Wadanda ke da matsala ta enrollment. To hakikanin gaskiya shigowa wannan hukuma ita UNICEF din da wannan kuduri na farfado da tabarbare wato kai yaran makaranta wato low enrollment pupils mun samu ci gaba kwarai saboda su annan hukumomin suna nan suna kai ku ina dare da rana ganin cewa an samu ƙarin enrollment. In ki duba a makarantun nan mu yanzu ga wallahi ko ina kittai zaki samu yara bila adadin a cikin makarantun ne. Sannan duk da haka nan akwai wata kungiya da aka ce Mothers Association. To ita ma kungiyar nan duk cikin shirin nan nasu aka samu waɗannan kungiyoyin waɗanda su kuma suna shiga a house to house suna ta campaign suna jawo ra'ayin uwayen yara na su sadiyan su makaranta mata. Amma a da suke iske ga makaranta yaro 40 cikin aji babu yarinya ko biyu amma yanzu wallahi zaki iske ana 50-50. To gaskiya an samu ci gaba kwarai kuma sannan ita wagga hukuma ta UNICEF ta tallafa mu makaranta 51 da tallafi na 250,000. Dama ina cikin duk abubuwan da sun kashata domin dai a ga cewa an yi abin da zai jawo ra'ayin yara su zo makaranta kuma wadanda kudade hajiya ana aiki da su dai akan yara don akwai hidimostocin da sun ka kawo mana aiki na gina gidan malamai ko gyaran gidan malamai aka ce a duk abin da bai shahi yara ba kada a yi shi tun abin da a gidan malamai na malamai na to ba a damu da malamai ba abin da dai ya shahi yara shi yasa muka zo muka wasu makarantun ne za su zo su yi muna toilet wasu samar da ruwa wasu samar da kujeru wasu su gyara kujeru wasu su samar da irin ko kwallaye hakan ga the first aid box akwatin magani to duk wasu wadannan abubuwa su sun kai ke ganin wadannan ba karama abin ga taimakawa an kai ba a ce 250 ga makaranta 51 sannan kuma bayan 51 din ga akwai makarantun ne na allo qur'ani schools su ma an dauka muna 51 su ma yanzu hakan ga magana garin ne ana turo musu kudaden ga 250 ke ga ba karamin ci gaba an ka samu ba kuma dole na ni in alfahari cewa lokaci na an ka samu ga sannan yanzu haka muna da kuduri na karin makarantun ne primary schools akwai wani gari nan Gezoji akwai Gundungawa can wajen abin Gumbin Kure akwai JSS ma Gumbin Kure da yake mun tura ma ita primary board ta ba mu approval sannan akwai abin nan wani karin primary school a Mungadi da Dogon Daji duk suna cikin wuraren da muka yi son mu kara primary school saboda congestion ya yi yawa.
ko akwai wani kira da zaka yi wa uwaye domin su ma su ba da tasu gudunmuwa?
Alhamdulillah, kira na ga iyayen yara don Allah su tahi tsaye, su bi umurnin hukuma, su sa ɗiyan su makaranta. Sannan duk aikin da hukuma ta yi ga gari, idan an kai ginin makaranta ko aka yi toilet ko aka samar da ruwa, to abin nan wana suna. Saboda haka su tahi tsaye, su bi hanyoyin da za su bi su yi protect wannan abu, su kare shi. Idan aka ce kila kwano ya kware, kwallo guda. Idan SBMC akwai kungiya ta musamman wadda ke kula da makaranta, wadda yake ta sa ido ta ga duk abin da za a yi ga makaranta, to ko kudin da nika baki labari ta hannun su ne za a tura kudin SBMC. To SBMC nan duk abin da ke gudana ga makaranta suna za su tashi tsaye su ga cewa sun taimaka, in lalacewa su za su gyarawa. In wani abu aka suka duk da malami babu isasshen malamai ga makaranta, SBMC na da damar ta tashi tsaye ta rubuta ta tayi haƙurin chairman na board ko sakatare ko commissioner ilimi domin su kai wanga koki a samu bukata ta biya a share musu hawaye, ke ji munho SBMC na. To abinda muke fata duk abinda gwamnati ta yi, jama'a mutanen gari su yi kokari don Allah su tsare shi.
Iyaye a jihar Kaduna sun koka da irin abinci da ake ba ƴaƴansu a makarantun primary karkashin shirin ciyar da yaran makaranta na gwamnati. Suna cewa akwai ayar tambaya akan tsaftar abincin. Shugaban kungiyar iyaye da malamai ta ƙasa, Malam Haruna Garba, ya shaida haka a wani taro a garin Kaduna. Ga rahoto da na hada akan wannan.
Musamman abin da ake yi ba, shi sa muka koka cewa ya kamata gwamnati at own level ya kasance PTA tana da ido don tana wakiltar iyayen nan. ƴaƴanmu sun zo ana ba su abinci, iyaye ba su abin da ake ba su ba. Na faɗa na ce a wata makaranta an je an kai, ko kasancewa an ba da wake, an sa waken nan cikin bokitin fenti ne aka kama yanar, ƴaƴan sun ci waken nan suna gudawa da mai. Dole ya sa iyayen ƴaƴan nan suka da PTA suka ta wahalar neman mu yaran magani. Alhamdulillah ba su mutu ba, amma da haka muke kiran gwamnatin jihar Kaduna da wata duk gwamnati ma su tabbatar da cewa PTA na duk makarantunmu suna duba irin abincin da aka kawo. Mu mutu a ba mu kangilan kawo abinci ba, saboda mu ƴaƴan mu ake mai hidima. To a bari mu san irin abincin da ake ba ƴaƴan mu, a bari mu san suwa yake kawo abincin nan, wani lokaci ake kawo abincin nan. Sannan another thing is, lokacin da ake kawo abincin nan ya kamata ya zama daidai lokacin da ake fita break. Akwai first break, long break, wanda yake wajen minti 40 ne, ka gane? To a bari daidai lokacin a bada abincin nan. Mu in an sa PTA za mu iya tsaya, in an kawo abincin mu tsaye da mai abincin matun daga waje, lokacin da aka buga kararrawa a sako ƴaƴa dan shagata, to sai a kawo abincin a basu.
Shi ko da yake bayani mataimakin kakakin majalisar jihar Kaduna Nuhu Shada Lafiya cewa yayi fiye da zancen abinci, gwamnati ta yi kokari wajen farfado da fannin ilimi daga rugujewa.
Da shigowanmu mai girma gwamna ya tunanin cewa ya kamata ya ga cewa ilimin ƴaƴanmu a wannan jiha ta samu ingantacciyar ilimi. Abinda ya fara shine ya duba makarantu na gare mu. ƴaƴan makarantar jihar Kaduna da suke makarantar jihar Kaduna guda nawa ne? Wani irin makarantu ƴaƴanmu suke shiga a Jujuwa? Wani irin kuma mahalli suke a wannan makarantu? Bayan da aka yi wannan tunani aka duba aka gane damuwanmu na wannan jiha, sai ya fara ta wajen ganin cewa a fara gyara makarantun na jiha gabaki daya. Wannan gyaran ana yin ta ne duka a jihohin. Biye da wannan an ba da kwangilan yin kujerun makaranta don ƴaƴanmu masu yawa suna zaune a ƙasa ne. Aka kawo ba da kwangilan yin uniform na ƴaƴanmu a makarantu wanda ake ba su kyauta. Biye da haka nan maganan biyan kuɗin makaranta an yanka biyan kuɗin makaranta na yaran da suke junior a makarantu. Banda wannan gwamnatin nan ta yi kokari ta wajen ganin cewa ta kawo kudirori wanda za su taimaka ganin cewa yanayin ilimin ƴaƴanmu da kuma masu bude makarantu sun bi ka'ida yadda ya kamata bi. Akwai quality assurance, akwai community based education programs, based management committee da aka yi setting duka don da ga cewa an kara bunkasa ilimin ƴaƴanmu a jihar Kaduna.
Amma ya kungiyoyi masu zaman kansu ke kallon lamarin?
To sunana Benjamin Magari, ina aiki da kungiyar zaman kansu game da ciyar da yara da gwamnatin jihar Kaduna take yi. Gaskiya abu ne mai kyau, saboda ya ba mutane iyaye da yawa aiki tun ba mata masu dafa abincin ba, kaga ya taimaka musu suna lura da iyalinsu. Zaka ga wata mata an ba ta makaranta daya ko kuma aji guda hudu ko biyar, sai da samu mutane biyu ko uku suna taimakanta, to kaga ya ba su aikin yi. So gaskiya wannan a wannan wajen gwamnatin jihar Kaduna ta yi kokari. Kuma saboda abincin da ake ba yaran nan, yara da yawa sun shigo makaranta. Akwai makarantun da na sani da na zaga shigan yara makaranta ya karu da yawa saboda wannan abincin da ake bada makaranta. Amma duk da yake haka dai a budancin gaba akwai kuma ara samun cikas kaman ta wurin dafa abincin, ba wanda ya sa matan nan abinci ido, ba a sani suke dafa abinci ba, ba a duba tsaftan dafa abincin ba, kawai za a ba mace wani lokacin makarantar ba su sani ba, ko sai ga mutum ya zo ce ni ne an sa ni ne ga ka muku abinci a wannan makaranta, so inda suke dafa abinci sai dai kawai a kawo a ba yara. To kaga wannan akwai damuwa, damin ba a sa musu ido sosai ba, a san yanayin abincin ko mai kyau ne ko ba mai kyau ba, ko kuma inda ake dafa abincin yana da tsafta ko bai da tsafta. To wannan illa ne kuma zai iya kama yara cututtuka da yawa. Akwai kuma kudin da gwamnati ta ce tana kashe game da wannan ciyar da yara, gaskiya wannan ma abu ne da ya kamata gwamnati ta sake fuskanta, saboda kudin yayi yawa sosai gaskiya a ce abin nan da ake kashe saboda ciyar da yara. To in an gama ciyar da yaran ya zancen koya musu, ma'aikata ba a lura da su ba, makarantu ara kan gyara, amma kaga zo makaranta ka samu cewa ba wajen zama, ba takardu ma yara. To kaga wannan abu ma ya kai gwamnati ta sake duba, ta fuskanta, ta duba, ta yi gyara game da kudin da ake zato ake kashe game da ciyar da wannan yara. Amma alhamdulillahi duk abin da aka yi mai kyau akwai fuskan da shi ma dole a samu masaloli. Su mura rokan gwamnatin jihar Kaduna ta duba wannan matsalan ta magance shi.
No way.
Dalibai makafi a jihar Taraban Najeriya na kokawa da rashin tallafin kuɗi na musamman daga gwamnati don karatu. A bayanin su, rashin tallafin na jawo koma baya ga wasansu da ke marmarin ci gaba da karatu zuwa matakin jami'a. Ga abin da wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kuna ya tattaro daga hira da wasansu.
Masana kan yi kashedin nasara a yaduwar ilimi bai daya. Ba ta samuwa sai ƙasa ta tabbatar da daukacin al'ummarta da rukunin mutane daban-daban na daga cikin masu amfana daga dukkan shirye-shirye na koyar da mallakar iya rubutu da karatu. Haka wannan al'amari yake ga al'ummar makafi ɗalibai da ke jihar Taraba. Waɗanda na sadu da su a harabar hukumar tallafi ga ɗalibai na jihar.
Hassana Tiku Ahmed.
Sunday Jeremiah Ubandoma.
A sunana Bulus Chuanemu.
Da farko ga Malam Hassan Atiku.
Da farko dai na sai a matakin diploma amma yanzu kuma na sake na koma degree na yanzu haka na Adamawa State University Mobi. Na yi semester ɗaya yanzu muna cikin semester na biyu kenan.
A diploman ka taɓa samun wannan scholarship?
Na taɓa samu.
Sau nawa?
Na samu sau biyu.
A degree fa?
A degree ban samu ba ko sau ɗaya shi ne nake kokarin haka.
Kai ma ka zo batun wannan tallafi ne? Kana wani makaranta yanzu?
Ina Federal University na Ukari. Yanzu shekara na zai zama ɗaya kenan.
Ka taɓa karɓan tallafin nan sau nawa tun da ka shiga Federal University na Ukari?
Ni ban taɓa karɓa ba ko sau ɗaya.
Amma ka taɓa nema?
Na nema. Lokacin da na University na Jos still na nema ban kuma samu ba.
Kana wani makaranta ne?
Na University of Jos. Shekara na yana na uku kenan.
Sau nawa ka sami wannan tallafi?
Ko sau ɗaya.
Ka taɓa nema?
To kwanaki mun zo an ce mana ba fara ba. Idan an fara za a tuntube mu to mun ji shiru ne. Shine na zo da ƴan uwana da ba su taɓa zuwa din ba don kwanan nan suka shiga bai jima ba.
Okay, shi tallafi da ake ba hukumar kafi daban yake da sauran ɗalibai ƴan Taraba?
Ba taɓa ba mu wani tallafi na musamman. Ga wasu na da lalura na gani ba. General scholarship din ne wa'insu mu da suke samu.
Waɗanne matsaloli makafi kan samu a nan jihar Taraba a yayin da suke neman ilimi? Da farko ga Hassan Atiku.
Matsala na ɗaya dai muna da wani abun da kiran shi braille machine wanda samun sako ne guda ɗaya haka nan yanzu haka ana sayan sa naira 500,000 ne. Ka ga biya bai da sauki a ce mu kawo ya samu wannan 500,000 na asuwake haka nan. Sannan muna da wani abu kuma slate and stylus din nan. Shi kuma shine mai dan saukin din kenan wanda muke dan samu. Shi kuma ana sayan sa naira 15,000 ne. To papers wanda muke rubutu da shi. Shi din ma waɗansu abubuwa ne. Domin ka duba ko da yau in ka shiga kasuwa irin cardboard paper wanda su yan artist suke aiki da shi nan ka duba kwaya ɗaya kana naira 50 ne. To idan an siya in ka siya kuma sai ka ba wa artist na kuma saki su yayyanka maka shi su fitar maka da shi kaman kwaya hudu hudu haka na kowane paper din ɗaya ga fitar maka da shi guda hudu saboda ya samu shiga cikin slate and stylus na ka din nan kai aiki da shi. Da yake na ka gan wannan masala wannan abubuwa din na suna da masala samu. Sannan kuma mu koma ta fannin accommodation da kuma school fees. Karami school fees shine zai zama tuka mutane naira 50,000. Ka san dai bai da sauki a ce maka ho ya samu naira 50,000 din nan. Asauki haka na har ya biya school fees din nan. Sannan kuma accommodation sanin ka ne yanzu university yawancin su sun shiga wani iri wani yayi sai ka gan accommodation wadansu yan kasuwa sai su bi su siya. Sai a dawo kuma ana sayarwa. To kai maka ho ba kai aka in ba ka da sauri lalle ko za a iya asiya kuma ka dawo kuma kana siya kuma gun yan kasuwa. Wanda kuma a farashin gwamnati naira 15,500 amma kuma in ka zo ta fannin yan kasuwa diga mai tsauki kenan shi na sayar maka da shi naira 25,000.
Sai kuma Sunday Jeremiah.
Gaskiya mu makafi musamman na Taraba State muna samun damuwa a inclusion wanda ni da zan so in shawarta kaman Taraba State University dinnan su ringa sa makafi a inclusion. Kaga a tashi daga nan Jalingo a kashe kuɗi a tafi kaman Jos Ibadan Lagos kuɗin nan zai ragu don kuma ka hunna ya samu damuwa wancan wuri bai san kowa ba ina zai je. Amma dai ana ba su admission makafi a nan suna karatunsu a cikin gida in damuwa ya same su za su ya tashi su je wani office su ba da ID card nasu mai taimako zai ya tallafa musu. Sannan kuma abu ne biye da shi gaskiya iske muna samun matsala domin a gwamnatance ba za mu ce gwamnati baya kokari ba mai yiwuwa kukanmu ne baya kai gare su ko ba mu samu mutane da su ya kai maganarmu gabansu ba. Ya kamata a ce an dubi yanayinmu amma ba mu samu wannan da sauki. Duk karatun da kake ga muke ce muke yi wannan na ce na wannan mataki duka da taimakon mutane ne ba a gwamnatance ba wannan gaskiya babu daɗi.
Masu sauraronmu iya abin da shirin ya kunsa a yau kenan. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, ni ne Iliya Kure ke muku fatan alheri. Mu huta lafiya.
Din abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim Kalmusi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya. Ready to survive.